السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايانكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Alhaji Muhammad Indimi a nan jihar Borno a garin Maiduguri a wannan rana ta Laraba 17 ga watan Ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 ko a wannan yammaci na ranar talata 17 ga watan Ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam 1429 wanda kuma yazo daidai da 16 ko ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008 a inda muke cikin tafsiri suratul Hud kafin mu je ga ayoyin da zamu fassara zamu ansa tambayoyin da suka zo hannu wannan yana tambaya yake cewa wai shin gaskiya ne idan Allah ya riga ya rubuta mutum dan wuta ne duk aikin da zai yi na alkhairi ba zai samu shiga aljanna ba wannan ba gaskiya bane wanda Allah ya riga dan wuta ya rubuta shi dan wuta ba zai ma yi aikin alherin ba baya da za a yi dan wuta kuma ya tayin aikin da Allah ya ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka yi masa wannan maganar sai ya ce i'malu أفلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له شي بذا مزونا هكا نمتون دا رغا ان ينكي حكمتي يجي كوا كوجي كوي ايكي كوا انا هوري مسا ايكين ابين دا اكالتشي شي سن بين شي وندا اكالتشي شي دان الجنه ذا هوري مسا ايكين ان الجنه وندا اكالتشي شي دان وتا زي جي سوكين ين ايكين ان وتا سوراكا با يدا ذا اي متون ينا تا ايكين الخير كما دان وتا ني sai dai in ya canza daga ƙarshe ya koma aikin ƴan wuta din ya mutu akan wannan amma matukar ya mutu akan aikin alkhairi ubangiji baya saba abinda ya alkawari wannan shi kuma yake cewa wasu mutane na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi bude baki da dabino baya ƙara wani abu sai bayan sallah to me gaskiyar haka abinda ya tabbata a hadisin Anas cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallama idan lokacin bude baki yayi kana yufṭiru ala rutabat fa in lam takun rutabat fa ala tamrat fa in lam takun hasa hasawatin min ma shine abin da yazo a cikin hadisin Anas wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana yin bude baki da dabino rutab dabinon da ake ce masa rutab da yake ba wanda ya bushe ba sannan idan bai samu rutab ba sai ya ci dabinon irin wanda muka saba ci idan kuma bai samu ba sai ya sha ruwa qabla an yusalli kafin yayi sallah to wannan sune abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bude bakin sa da shi a kari akan wannan ba mu samu wata riwaya da take nuna yana karawa akan wannan kafin sallah ba amma yin hakan dan mutun ya ci ya cika cikin sa ya fita sallah ba nuna kuma yayi laifi baya nuna yayi laifi shi yasa Abdullahi dan Umar yana jin iqama yakan ce sai ya gama saboda haka sai ya gama koshi yake fita saboda haka wannan yana nuna sunna kai haka din shine sunna sannan sabanin haka din jaiz ne ba wai haramu bane wannan kuma yace wai an ro akwai hadisin da aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mu'minin da ya sallar asuba a cikin jam'i kuma ya ci gaba da zama cikin masallaci yana ta tasbihi har zuwa fitowar rana to za a rubuta masa lada daidai da wanda ya aikin hajji da umara sau uku me ingancin wannan gaskiya ban san wannan hadisin da wannan lafazin ba in akwai wanda ya sani sai ya da wannan lafazin cewa za a rubuta masa ladan wanda ya haji da umara sau uku. Wannan kuma tambaya take yi, ta ce shin ya halatta ga mace mai haila ta taba alkur'ani mai girma? To sabani ne guru na malamai, jumhurin malamai suna cewa baya dacewa macen da take haila ko wanda yake da janaba ya taba alkur'ani. Wannan shine maganar jumhurin malamai, Malik, Shafi'i, Ahmad da sauransu, duk abin da suke faɗa kenan. Wasu daga cikin malamai sun saba musu, su kuma suna ganin ba laifi dan mutum yana buƙatar tabawa din saboda karatu ya taba, koda yana da haila ko kuma koda tana haila ko kuma koda yana da janaba. Hadisin da aka ruwaito na Abu Sa'id al-Khudri, hadisin Abdullah ibn Amr, na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mace mai haila ko mutum mai janaba ba zai karanta wani abu na alkur'ani ba, ba zai taba shi ba. Hadisin da'ifi ne, bai inganta ba. Saboda haka zamu ga daga cikin malamai magabata Dawud ibn Ali ibn Hazm al-Zahiri da Abdullah dan Abbas, kuma wannan shine ikhtiyar ibn al-Munzir a cikin littafinsa al-Awsat, su suna ganin ba komai dan an taba. To abinda dai yake mustahabbi ne shine ana son in zaka ambaci Allah ka yi shi cikin tahara, in har haka za ta samu. Wannan mustahabbi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni akrahu an adhkura Allah ala ghairi tahara, ba na san in gana ambaci Allah ba cikin tsarki na ba. Wannan yana nuna istihbabi. Hadisin Aisha da yake cikin Muslim da take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi, manzo Allah yana ambacin Allah a kowane yanayi yake ciki. Wannan shi kuma yana nuna jawaz. Saboda haka idan har ka samu kayi tsarki kafin ka karanta alqur'anin ma, wannan shi aka fi so. Inda kuma bukata za ta sa mutum ya dau alqur'anin saboda bukata, karatu yake ba zai iya yi da ka ba, ko kuma a karantarwa ake yi tana bukatar tafi karatun da ake yi domin ta rike abin da ake karantarwa, to wannan babu komai dan ta taba, saboda babu wani nassi qati'i da yazo kan mas'ala. Shi yasa ma malamai suka yi sabani, suka rabu gida biyu, wasu suka halatta wasu suka hana, don haka ba mas'ala ce da za a tsananta akan ta ba. Sai kuma tace tana neman addu'a Allah madaukakin sarki ya bata haihuwa, domin takan yi mafarki cewa tana da ciki, amma sai a gaya mata a cikin mafarkin cewa za a zubar mata da cikin kashe gari, sai ta tashi da al'ada. To duk wannan al'amari ne na Ubangiji. Ubangiji shike bada haihuwa duk sanda ya ga dama. Ya habu liman yasha'u inasan wa yahbu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ubangiji duk shi yake wannan, ya ba wasu maza, ya ba wasu mata, wasu ya gauraya musu, wasu kuma ma ya sa su ba sa haihuwa. Don haka kyauta ce daga Allah, sai ta ci gaba da addu'a cewa Allah ya bata zurriya tayyiba. Tana addu'a, Ubangiji zai saurari addu'arta, in lokacin bayarwar yayi Ubangiji zai bata. Sai kuma wani shi kuma tambayar da yake yi, wanda ya haddace Qur'ani izu 60 bakara zuwa nasi, shi ma jahili ne? Idan bai san abin da ya haddace ba, jahili ne. Dan ka haddace Qur'ani daga bakara zuwa nasi kuma kana ta ragabzaka, baka san tauhidi ba, baka san Allah ba, kuma shikenan sai ka zama malami? Ai ga sunan kuna gani, wasu ma sun zama yan tsini, shikenan sai ka ce malamai ne? Tsabar hadda kawai ba tare da sanin ma'anar ba, wannan ba shi ke fidda mutum daga sahun waɗanda suke jahilai ko awamun nas. Aƙalla ka ce yana cikin gamagarin mutane, in ma ka ji nauyin ka ce da shi jahili, to sa shi cikin gamagari, ko da amma ba za ka sa shi cikin malamai ba kawai don ya abin nan. Shi yasa ake zuwa gurin 'yan tsubbu da bokaye da masu duba, ana ce da su malamai, saboda wasu sun karanta alkur'ani daga cikinsu, sun yi irin wannan hadda ɗin. Wani gagara faɗi ne a cikin alkur'ani, gagara ba dau ne, to amma kuma bai san komai alkur'anin ba. Wannan yana nan jahilinsa, ba zai fitar da shi daga cikin jahala ba. In ka ji nauyin ka ce masa jahili, to ce da shi gama garin mutum ne shi. Sai ya ce to a gaya masa wane ne jahili kuma wane ne ba jahili ba. Jahili shi ne wanda bai san, bai da ilimi ba shi ne jahili ba? Wanda kuma yake da ilimi shi ne wanda yake ba jahili ba. kana neman ka ai maka ta'arifin abin da yake wazi abin da yake sassauka galibi mutane sukan nada wasu malamai ko ba malamai bane shi yasa malamai waɗanda suke da ilimi wanda duniya ta shaida sun yi ilimi su ne za su iya ba da shaida cewa wane yana da ilimi amma sai kaga jahili shi ke cewa wane yana da ilimi wane bai da ilimi kuma shi jahili ne ban sanya aka yi ya gane cewa yana da ilimin ba ya aka yi gane ba muna ganin ko a cikin harkar sana'a ta yau da gobe wanda ya karanta sana'a iri kaza ko ya iya sana'a iri kaza shi yake cewa wane ya san sana'ar wane bai san ta ba amma wanda ba sana'ar sa bace ya za a yi kasancewa wane ya san ta ko bai san ta ba ba za ka iya sanin wannan ba saboda haka malamai suke shaida akan ilimin mutum ko rashin ilimin mutum to sai shi kuma wannan da yake tambaya yake cewa yana so in gaya masa sunayen littattafan da na wallafa domin yana so ya saye su ya amfana to ba ban yi wallafa da yawa ba amma zan gaya maka waɗanda aka buga kuma ake sayar da su daga ciki akwai littafin al-igrab kitabul igrab asali littafin nasa'i ne na yi masa aiki wanda shi ne farkon fitowarsa duniya ko in ce farkon fitowarsa a buge bayan da ya jima a rubutunsa na hannu a lokacin da muka samu makhtutarsa ta abul abbas al-azafi wani malamin wani dalibin ibn rushayd saboda haka an buga wannan littafi a darul ma'asir a wajen 1994 yana nan ana sayar da shi amma a kasashen laraba akwai littafin dawabitul jarh wa ta'dil dawabitul jarh wa ta'dil inda al-hafiz adh-dhahabi min khilal sirah alam an-nubala wannan sifili biyu ne shafi kamar wajen 1000 da wani abu shi ma wannan an buga shi kuma za ka same shi a kasashen larabawa akwai littafin al-madrasatul hadithiyya fi makkah wal madina منذ وأثرها في 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 الحديث وعلومه من نشأتها حتى نهاية القرن الثاني الهجري. للتافيني وندشينة بروجكت لنا في HD. أكن مكرنتا تحديثي دا أكي أمكة دا مدينة دا تاثير دا تي أتكين حديثي دا فنو ننسى. تون دا كفوة تهزوا كرشن قرني نبيو باين هجر ما إكي صلى الله عليه وسلم. Shi ma yana nan an buga shi cikin sifili biyu shi ma ya haura shafi 1000 banda shi akwai kitabut tamyiz at-tamyiz fi talkhis takhrij ahadith sharh al-wajiz littafin da yafi shahara da at-talkhis al-habir littafin da ibnu hajar al-asqalani ya rubuta an dade ana amfani da wani bugu da aka yi wanda yake da cike da kurakurai to Allah da ikonsa mun samu nusakh wato rubutun hannu na asali na littafin kusan mun samu nuska ta kai 6 da rubutun hannu na malamai da daddu akwai ma wanda tun zamanin Ibn Hajar yana da rai aka rubuta akwai wanda an rubuta shi ya rubuta ma sunan littafin a baya da hannunsa kuma an duma ana faɗar littafin ba da sunansa ba dan har su Sheikh Nasiruddin Al-Albani suka bar duniya ba su gano sunan hakikanin sunan littafin ba Allah da ikonsa daga baya bincike yasa muka gano sunan littafin shine At-Tamyiz to shi ma na masa aiki an buga shi cikin sifili 7 hadda fahiras wato wajen shafi yado shafi 3000 saboda haka waɗannan littafai suna nan ana samun su amma idan ka je ƙasar Saudiya zaka same su in an kawo su nan ba kowa ma zai iya saya ba ballanta ya karanta to waɗannan waɗanda aka buga akwai waɗanda ba a buga ba akwai kuma waɗanda da Hausa ne wannan ƙanana ne ba sai an ambace su ba to aya tana buga kwan za mu tashi aya ta 18 na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين.
نعم. الله مدوكين سركي يچي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ومن أظلم ونن يكي زالنشي ممن افترى على الله كذبا كمر ون ليكري كلو وتكريا يجنجنا الله أولئك يعرضون على ربهم ودنن سو أكي جيتشيوسو غا أبنججن سو أكي واتو جيتشيوسو غا أبنججن سو ويقول الأشهاد سيما سشيدا سوشي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ودنن سوني سكي وأبنججن سو كريا ألا لعنة الله على الظالمين ألا كسولنا لأنر ألا تاتبت وأن سكي الزالمي تبايق بنجي يا فام الأبار وأن سكي مؤمني وأن سكي بتفريك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأن بنجي يقام فام الأبار أين أف من كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منهم سيكم بنجي يكي منا لي بنجرة kuma waɗanda suka yi wa Allah ƙarya maimakon su tsaya kan hujjar da Ubangiji ya aje su akai sai suka ga wannan ba shi ya kamata su yi ba illa su yi wa Allah ƙarya wannan sune bangare na biyu. To Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin cewa kafirai suna da hanyoyi daban-daban wajen nuna gaba ko ƙaryata abin da yake na gaskiya. Na farko akwai tsananin kwaɗayin su ga duniya da tsananin kwaɗayin su ga yadda za su tara duniya ɗin wanda Ubangiji ya rushe wannan hanya tasu da ayar da ta gabata aya ta 15 man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wannan hanya ce ta kafirai su kullun tunanin su duniya Ubangiji ya rushe wannan. Sannan hanya ta biyu akwai waɗanda suke inkarin annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke sukan mu'jizar da Allah madaukakin sarki ya bashi ita ma Ubangiji ya rushe wannan hanyar da ayar da ta gabata aya ta 17 afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu. Sai kuma maganar da suke yi na ƙarerayen da suke yi cewa ababen da suke bautawa za su cece su a wurin Allah ko kuma ƴaƴan Allah ne za su kusantar da su zuwa ga Allah suna bauta ma wasun Allah suna cewa haula shufa'una inda Allah cewa su za su cece su a wurin Allah. To wannan ita ce hanya ta uku wadda Allah madaukakin sarki yake rushewa a cikin wannan aya. Yace wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiban wane ne ya kai zalunci na mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ma'ana babu wanda ya kai wannan zalunci domin ita kanta ƙarya a karan kanta ai laifi ne babba. To ballantana kuma ƙaryar da za a yi a jingina wa Allah a ce shi ya ce kaza shi ne ya ce kaza shi ya halatta kaza shi ya haramta kaza wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun. Kada saboda abinda harshen ku yake sifantawa na ƙarya ku rika cewa wannan halal ne wannan haram ne alhalin ba ku da hujja daga ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai tsabar ƙarya ce innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun wadanda duk suke kirkirar ƙarya su jingina wa Allah ba fa za su samu rabo ba a duniya ba za su samu rabo ba a lahira. To ba mutumin da ya kai ƙarya kamar wanda zai jingina wa Allah ƙarya yayi ƙarya ya jingina wa Allah. Allah ya ce ulaika yu'raduna ala rabbihim wadannan sune ake bijiro da su zuwa ga ubangijin su su ake kawo su gaban ubangiji yawmal hashr ranar da Ubangiji zai tara kowa a yi musu hisabi. To su za a zo da su gaban Ubangiji wa yaqulul ashhadu masu shaida daga cikin mala'iku daga cikin manzanni da muminai da dukkan ma mutane su yi shaida ce ha'ula'il ladina kazabu ala rabbihim waɗannan su ne suka yi wa Allah ƙarya. Kaga anan Ubangiji yana nuna yadda waɗannan mutane za su laƙanta ranar gobe kiyama duk mai yi wa Allah ƙarya to ranar gobe kiyama sai ya wulakanta sai ya kaskanta sai an kunyata shi cikin taro a gaban duniya gaba daya. Ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Safwan ibn Muhris yake cewa kuntu akhidan bi yadi ibn Umar wata rana ina fito ina rike da hannun Abdullahi dan Umar iz arada lahu rajulun sai wani mutum ya gitta ta gitto masa qala kaifa sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi an-najwa yawm al-qiyamah sai ya tambaye Abdullahi dan Umar yace me kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada game da ganawar Allah da bawan sa ranar gobe kiyama kaji manzon Allah yayi magana akan yadda Allah zai gana da bawan sa ranar gobe kiyama qala sami'tuhu yaqulu sai Abdullahi dan Umar yace eh naji shi yana cewa inna Allah azza wa jalla yudni al-mu'mina fayadhu alayhi kanafahu wa yasturuhu min an-nas wa yuqarriruhu bi dhunubihi wa yaqulu lahu ata'rifu dhanba kadha أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين Abdullahi dan Umar yace eh naji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada game da ganawar ubangiji da bawan sa ranar gobe kiyama yace naji shi yana cewa Allah mai girma da buwaya zai kusanto da mumini fayadhu alaihi kanafahu ya sanya masa kiyayewarsa ma'ana ya kewaye shi ya sitirce shi ya boye shi wa yasturuhu minan nas ya sitirce shi daga ganin mutane wato daga shi sai ubangijinsa wa yuqarriruhu bi dhunubihi sannan kuma ya kama shi ya tabbatar masa da zanubansa wa yaqulu lahu yace da shi ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha ubangiji na tambaye sa ka san laifi kaza da kai ka san laifi kaza da kai lokaci kaza a guri kaza ka san laifi kaza lokaci kaza a guri kaza duk bawa yana cewa eh ya sani ya sani ya sani babu yadda za a yi musa domin wannan mumini ne saboda haka ba zai musawa ubangiji ba hatta idza qarrarahu bi dhunubihi sai ya kama shi wato da wannan zunubin ya kuma yadda cewa yayi zunubin wara'a fi nafsi annahu qad halak ba wannan ya riga ya sakankance cewa tabbas ya halaka daga an gama wannan hisabin wuta za a tafi da shi kala sai ubangiji yace fa inni qassatartuha alayka fi dunya to na sitirta maka wannan zunubin da kai a duniya ba wanda ya sani kai tsakanina da kai kawai kai ni kadai na sani to na sitirce ka a duniya wa ana aghfiru halakal yau ayo zan gafarta maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati mu'afa illa al-mujahiru duk al'ummata waɗanda suke iya samun rangwamen ubangiji ne amma ba waɗanda banda waɗanda suke fitowa karara suna laifi dan waɗannan kun rashin kunya su ta kai matuƙa har ma ba za su iya yi a boye ba a za su fito bainar jama'a suna laifi waɗannan rashin kunya su ta kai inda ta kai ubangiji ba zai musu rangwame ba thumma yu'ta kitaba hasanatihi sai a bashi littafin sanad ayyukan ladansa a hannunsa na dama saboda haka sai ya tafi aljanna wa ammal kafaru wal munafiqun amma kafirai kuma da munafikai fa yaqulu al ashhadu sai masu shaida su ce haula'i alladhina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne suka yi wa Allah ƙarya ala la'natullahi ala adh-dhalimin saurara la'anar Allah ta tabbata bisa ga waɗanda suke azzalimai to kaga wannan yana nuna cewa duk wani kafiri duk wani munafiki ubangiji zai tsire ta shira da gobe kiyama zai tona masa asiri domin ardin sa ga ubangijinsa ubangiji ya ce za a bijiro da su a kawo su gaba ga ubangiji a wannan lokaci kuma yaqulu al-ashhadu mala'iku da manzanni waɗanda Allah ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin manzanni da kuma waɗanda suke mutane gaba ɗaya za su yi shaida su ce haula'i ka duba hadda wata ismul ishara haula'i kamar ma duk sai an nuna su ce waɗannan haula'i waɗannan su ne alladhina kadhabu ala rabbihim suka yi wa Allah ƙarya ala la'natullahi ala adh-dhalimin ala duba harfu tanbih dan a ƙara jawo hankalin mutane duk a duba Allah ya la'anci mutanen da suke azzalimi a lahira ga kunyar da za su ji a duniya kuma tun daga duniya kuma ubangiji ya la'anci su Allah ya sifanta su da cewa
annadina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhiratihum kafirun.
To waɗannan kaga sune waɗanda suke da fasadul qasdi, kamar yadda muka faɗa abubuwa biyu suke hana mutum ya karɓi gaskiya, ko dai ya zama yana da jahilci wanda zai hana shi ya fahimci gaskiya ɗin, ko kuma ya zama yana da fasadul qasdi, wato yana da mummunan nufi, gashi ya san gaskiya ɗin amma ƙoƙari yake yi ya bankara ta kada jama'a su fahimce ta. Kullun abin da yake ƙoƙari shine ya jefa shubha, ya kawo shubhar da za ta rikita kan jama'a su kasa gane gaskiyar inda ta sa gaba, shi wannan ita ce buƙatarsa. To sune Allah yake maganar su anan, masu fasadul qasdi, yace allazina yasudduna an sabilillah, sune waɗanda suke katange mutane daga bin tafarkin Allah, su sun ƙi bin tafarkin Allah kuma ba za su bar ma wasu su bi ba. Kaga wannan shine ya kai gaya wajen yaƙi da addinin Allah, mutum ya ce ba zai yi ba kuma ba zai bar masu yi su yi ba. Idan ya ga masu yi waɗanda suka yi imani, ko dai ya gallaza musu a shiga cikin masu gallaza musu, da ya shiga cikin masu gallaza musu, ko kuma a'a wasu da suke ƙoƙarin su gane, ya yi ƙoƙarin yadda zai rikita musu tunani kar su gane. Kaga wannan shi yake nuna gaya wajen zalunci, yasudduna an sabilillah wa yabghuna ha'i wajen, kuma suna neman hanyar Allah ta zama kartacciya, saboda haka kullum ƙoƙari suke su ɓata hanyar Allah, su ga cewa sun sanya shubha a cikin zukatan muminai, kada muminai su gane gaskiya kar su yi aiki da ita. Ubangiji ya ce wahum bil akhirati hum kafirun, kuma su waɗannan su ne suke kafircewa da lahira. Ubangiji ya ƙara kawo zamirul fasli litta'kid, وهم بالاخره هم كافرون, saboda anan ubangiji yana fadar irin yadda suke fada da gaskiya suke kawo shubuhohi, don haka sai da aka ƙara ƙarfafa zamirin, sai da aka ƙara ƙarfafa batun cewa su kafire ne da wannan zamirul fasli din. Amma in ka duba a irin wannan ayat ta zo a cikin suratul araf, amma babu wannan zamirul fasli, alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna hawajan wa hum bil akhirati kafirun, ba a ce hum kafirun ba, domin a can an gama hisabi, kowa ya gane gaskiya, bu gane shubha kuma babu ita, don haka babu buƙatar sai an ƙara ƙarfafa maka magana cewa fa waɗannan kafirai ne. Amma anan tunda ana batun shubhar su ne, ana fatun irin hanyoyin da suke bi na su yaƙi gaskiya, kana buƙatar a ƙarfafa maka zancen cewa waɗannan fa kafirai ne, ba musulmi ba. Shi yasa damirul fasli yazo anan bai zo a can ba, wahum bil akhirati hum kafiruna, waɗannan su ne tabbas kafirai a ranar lahira, su ne suka kafircewa ranar lahira, su ne suka kafircewa ranar da Ubangiji zai yi sakamako, suka ce ba su yadda ba. A yau ga abinda suke gani, Ubangiji ya sa kanka musu gwargwadon irin yadda suka yi aiki. Ubangiji ya ci gaba da cewa
ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
الله مدعوك كنسر كيتي أولئك lam yakunu mu'jizina fil ard, waɗannan ba su kasance masu kubucewa Allah a doran ƙasa ba, masu gagarar Ubangiji a doran ƙasa ba. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, sannan ba su da wasu majibinta al'amarinsu ba Allah ba, waɗanda za su tsaya musu su kare su daga azabar Allah. Yudha'afu lahum al'azab, ana ruɓanya musu azabar ranar gobe kiyama. Ma kanu yastati'una sama, ba su kasance suna iya jure sauraro ba. وما كانوا يبصرون بسكسنتي سنا يدور غني با اولئك الذين خسروا انفسهم وادنن سوني سكاي حساره كاو كانسو وضل عنهم ما كانوا يفترون ابين سكا كسنتي سنا كيركيرا نا قريا ا يوم ران غوبه قيامه يا بچي مسو ده غني سن نيمي شي سن رسا وبنجي يي تي غبا ده با ده صفر وادنن ده سكي الظالمي كافري وادن ده سكاي ياقي ده الدينن الله كو سكي ما ياقي ده الدينن الله باين يا صفنتا سو ده چيوا maƙaryata ne, ya sifanta su da cewa azzalumai ne, ya ce su ne waɗanda kuma suke kangewa daga shiga daga ainihin bin tafarkin Allah. sai yace ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard, wadannan ba za su iya kubucewa ubangiji a ƙasa ba, wato duk abinda kuka ga ubangiji yana ba su na ni'ima ta lala yake musu, kamar yadda muka yi bayani a baya, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu wa umli lahum inna kaydi matin, ubangiji ta lala yake musu ba wai dan sun gagare shi bane yasa suke holewa suke fantamawa a rayuwar duniya, a'a yana musu ta lala ne ranar da zai kama su, kamun sa ba zai yi kyau, ba zai musu kyau ba. To shi yasa ubangiji yake cewa ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wama kana lahum min dunillahi min awliya, sannan ko ba su da wasu majibinta al'amarin su a ranar gobe kiyama, ba su da wanda za su tsaya musu su ce ainihin za su kubutar da su daga azabar Allah, babu wanda zai iya wannan. Ubangiji ya saurara musu anan, to amma ranar da zai kama su, kamun sa kamu ne na aziz wanda yake gagara ba dau kuma wanda yake muqtadir mai iko, ranar da zai kama su kamu ne da ba za su iya kubucewa ba. Allah yana cewa innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, ubangiji yana kyale su ne har zuwa ranar da idanuwa za su fito su yi kula-kula a ranar gobe kiyama, ranar da idanuwa za su fito su yi kuru-kuru. Ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji yana saurarawa azzalimi, amma ranar da ya kama shi to ba zai iya kubucewa ba. Allah ya ce ma kanu yastati'una as-sama a yudha'afu lahum al-'adhab, ana rubanya musu azaba ranar gobe kiyama, Allah madaukakin sarki zai rubanya musu azaba sama da azabar da suke ciki saboda laifin da suka yi ya cancanci haka, sun bace a karan kansu sannan kuma sun batar, sun bace ubangiji zai azabtar da su a dalilin bacewarsu, sannan kuma zai rubanya musu azabar saboda sun batar da wasu, wato za su dauki laifinsu za kuma su dauki laifin waɗanda suka batar, haka ubangiji zai musu. وقالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم, ubangiji yace lokacin da za a jefa su hatta idan daraku fiha qalat ukhrahum liulahum, wadanda suka zo daga baya su ce ma wadanda suka samu a ciki, wato shuwa gabanin aka fara sawa sannan aka jeho mabiyan ciki sai suka zo suka same su, ha ulai adalluna, ana jeho suka ce Allah ga wadanda suka batar da mu, fa atihim azaban dha'ifan minan dar, ubangiji ka rubanya musu ce ni kullun da'if, dukkan ku za a rubanya muku ba wanda za a kyale a yau, kullama khabaz zidnahum sa'ira, to ubangiji yace yudha'afu lahumul azab, za a rubanya musu azaba ranar gobe kiyama, ma kanu yastati'una as-sam'a, basu kasance masu iya juriyar ji ba, ba su iya jin abinda ake faɗa musu na gaskiya ba, wa ma kanu yubsiruna, ko basu kasance suna ganin abinda ake nuna musu na dalilai ba, dalilai na mu'jizozi da annabawa suka nuna musu sun rufe ido kamar basu gani ba. Malamai sun yi fassara daban-daban dangane da wannan aya, akwai fassara kamar guda shida, amma daga ciki akwai fassara da Al-Qur'ani kai tsaye yana goya mata baya, domin akwai ayoyi Al-Qur'ani da suke nuna hakan. Akwai fassarar da malamai suka yi, suka ce ma kanu yastati'una sam'a, ma'ana ba sa iya jin gaskiya, jin da zai sa su amfana da ita, suna ji ana faɗa ba wai ba sa ji ba, amma kuma sauraron da suke yi ba na su amfana ba ne, sauraron su ga laifi ne su yi gyara su ce gashi ba daidai ake yi guri kaza ba guri, shine kawai amfanin sauraron su, amma ba wai nan su amfana su bi gaskiya ba. Sannan kuma in sun ga dalilin karara, inda za a ɗauko a karanta musu karara su karɓa su gani, to ba za su karanta su gani da idan su gani na wanda zai shirya ba, saboda haka la yasma'una al-haqqa sama'a al-intifa wa la yubsiruna al-haqqa ibsara muhtadin, ba za su jaurari gaskiya ba sauraro na amfana, ba kuma za su ga gaskiya ba gani na wanda zai shirya. Ubangiji wato yana gaya mana cewa ba za su yi wannan ba, saboda sun gwammace su tsauna a kan biyar shaidan a bisa su bi Allah, ubangiji ya ba su gani ya ba su ji, wanda suna gani suna ji ya ba su kwakwalwa ya ba su zuciya wacce za su yi tunani da ita su iya gane cewa abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane, amma kuma ba za su yi amfani da wannan ba. Waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in idh kanu yajhaduna bi ayati Allah, Ubangiji ya sa musu ji, ya sa musu gani, ya sa musu zukata. Amma kuma wannan zukata, wannan ganin da jin da gani da zukatan da Ubangiji ya sa musu basu wadatar da su komai ba, saboda sun ci gaba da jayayya da ayoyin Ubangiji. To wannan ita ce fassarar da Imam Tabari yayi, ita kuma ya zaba daga cikin fassarorin da ya kawo, kuma ya nakalto wannan fassara daga Abdullahi dan Abbas da Qatada ibn Da'amah as-Sadusi al-Basri, cewa wannan shine ma'anar ayar la yasma'un ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun, ba sa ji ji na amfani, ba su kuma gani, gani na su shiryu. Wasu malamai suka ce rashin iya jin su ko ganin su da Allah yake faɗa a wannan aya, ai saboda rufi ne da Ubangiji ya musu akan zukatan su da ganin su da jin su, sakamakon abinda suke yi na kangara. Ubangiji ya faɗa satamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim, Ubangiji ya rufe jin su da ganin su, ya sanya ainihin rufi akan idanun su, ba sa ganin gaskiya, ba sa jinta. Wannan kuma sakamakon abin da suka yi ne, kamar yadda Allah ya ce falamma zagu azagallahu qulubahum, da suka karkace sai Ubangiji ya karkatar da zukatansu. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, don haka sakamakon abin da suka yi ne, ayyukansu su suka jawo har Ubangiji yayi khatama akan zukatansu da ganin su da jin su, ba sa ganin gaskiya, ba sa jin gaskiya, ba sa fahimtar gaskiya. To wannan shine zabin da al-Amin al-Shankiti a tafsirin sa, cewa shi ya furin jahid da wannan ma kanu yastati'una as-sam'a, wasu suka ce ana nufin saboda kiyayyar da suke yi wa gaskiya har ba sa san su jita, ba su iya jurewa jinta ba, da ya zo ya ji inda ake faɗar gaskiya sauri yake ya wuce, kada ma wata kalma ta gaskiya ta faɗa kunnensa, baya san ji. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar yakaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina, Ubangiji haka yace, ce lokacin da ake karanta musu ayoyinmu waɗanda suke bayyanannu, za ka ga alamar ɓacin rai a fuskokin waɗanda suke kafirai, za ka ga ba sa so ransu ya ɓaci, kai ka ce za su auka ma waɗanda ma suke karanta musu ayoyin, ka ce inda da suka samu dama ma za su auka wa shi mai karatun, mai wa'azin, su ga sun gama da shi. To wannan shi ne abinda ya sa Ubangiji yake cewa ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun, ba sa iya ma sauraro, saboda abinda ake faɗa ɗin nan ba sa so. Qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, kafirai suna cewa kada ku saurari wannan alqur'anin, ku yi ta kakaci in ana karanta sa, ana karanta qur'ani, ko wala Allah kwa samu galaba. Wannan kaɗan daga cikin ma'anoni da malamai suka faɗa dangane da wannan aya, kuma za mu ga dukkan ma'anonin alqur'ani yana goyon bayansu. Wato akwai sama na sauraro, akwai kuma sama na karɓar abinda ka saurara. Ubangiji yana cewa walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun, kaga wannan sauraro ne na karba, sauraro ne na karba, za su ji amma ko ba lalle su karba ba, za su ji ba lalle su karba ba. Ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un, su ce sun ji amma ko ba sa ji, ma'ana sun ji da kunne, da fatar kunne, amma kuma wannan jin da suka yi bai ratsa zuwa zuciyarsu ba. Ashe kaga akwai ji naka saurara, akwai kuma ji naka saurara kuma ka karbi abin da aka faɗa maka. Saura kalmar as-sam'u tana zuwa bi ma'ana al-istijaba. Walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum, da Ubangiji ya so su da alqiyasan akwai alkhairi tattare da su, to da ya ji yadda su, ma'ana da ya sa sun karbi abin da suka ji. Shine ma'anar sami Allahu liman hamida da ake da kake faɗa a sallah. Sami Allahu inna ay istijaba Allah. Ubangiji ya karba ma wanda ya gode masa, shi ne ma'anar sam'u a nan. Don haka sam'u yana zuwa da ma'anar sauraro da kunne, yana kuma zuwa da ma'anar wato ka ji ka karba abin da aka gaya maka, saboda ko da sun ji, in ba su karba ba kamar ba su ji ba ne. Ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun ula'ika alladhina khasiru anfusahum, Allah ya ce waɗannan su suka yi hasarar kawukansu, su suka yi hasarar kawukansu ranar gobe kiyama, don babu hasarar da ta kai hasarar ranar gobe kiyama. Ubangiji ya ba su hankali, ya ba su ji da gani don su amfana da shi, amma ba su yi amfani da jin su da ganin su ba da hankalin da Ubangiji ya gabe ba su, kaga wannan su suka yi asara ranar gobe kiyama. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, abinda duk suke faɗa na ƙaryace-ƙaryace, suna cewa su wane za su cece su, su wane su za su wuce musu gaba a wajen Allah, su wane za su yi kaza, za su yi kaza, ranar gobe kiyama za su nemi wani wani din da su rasa su duk abin da suke takama da shi za su neme su rasa ubangiji ya musu kamun da ba za su iya kubucewa ba Allah ya ce la jarama
ma jarama annahum fil akhirati humul akhsarun
ubangiji ya ce babu shakka annahum fil akhirati humul akhsarun alahira su ne suka fi kowa hasara wato su ne suka fi kowa hasara domin babu hasarar da ta kai mutum ya sayar da lahirarsa saboda duniya babu hasarar da ta kai mutum a ce da shi ga aljanna ga wuta ya zabo ta bar aljanna babu hasarar da ta kai a ce ga abinda zai yardar da Allah ga abinda zai fusata ubangiji mutum ya dau abinda zai fusata ubangiji ya bar abinda zai yardar da ubangiji babu shakka babu hasarar da ta kai wannan shi yasa zamu ga a cikin waɗannan ayoyi tun daga aya ta 18 har zuwa aya ta 22 ubangiji ya faɗi sifofi ne na kafirai sifofi ne na masu faɗa da addinin Allah sifofi 14 ubangiji ya faɗa daga aya ta 18 da muka karanta fa man azlamu har zuwa wannan aya ta 20 aya da 2 ko ubangiji ya faɗi sifofin su in ko koma za ku ga da farko ya faɗi cewa mutane ne wanda suke yi wa Allah kage wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba na biyu ya faɗi cewa mutane ne da ake gicciyo su gaban ubangijinsu gicciyowa ta wulakanci ta tozartawa haka za su zo ranar gobe ana gargado su ana koro su a kawo su gaban jama'a kaga wannan sifa ce wacce take mara kyau sifa ce wacce take mummuna da za su samu kansu a cikinta ta uku ubangiji ya ce za a kunyata su a ranar gobe kiyama shaidu gaba ɗaya kowa ya nuna su da ɗan yatsa ya ce ha'ula'i allazina kadhabu ala rabbihim kaga wannan ma sifa ce wacce take ba ta da kyau a ce mutum ya tsinci kansa cikin ta sannan sifa ta hudu kasancewar su wanda ake la'anta su ala la'natullahi ala zalimi la'anar ubangiji ta tabbata akan azzalimai sannan sifa ta biyar kasancewar su masu togewa masu katange mutane da karbar gaskiya allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja suna ainihin katange mutane da kansu karbi gaskiya wannan kaga wata mummunar sifa ce da suke da ita sannan sifar su ta shida yunkurin da suke yi da kokarin su da fadi tashin su na su ga sun yada shubha domin a kasa fahimtar hanyar Allah shine waye buguna ha iwaja da ubangiji yace suna neman hanyar Allah ta zama karkatacciya har kullun kokari suke su sa mutane su kara su kasa fahimtar abinda ake fada na gaskiya su kira shi tashin hankali ai abin nan da ai yan tashin hankali ne kawai tare da cewa abinda ake karantawa alqur'ani ne da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ya buguna ha iwaja kenan sannan ubangiji ya sifanta su da cewa su ne wanda suke kafircewa ranar lahira wa hum bil akhirati hum kafiruna sannan sifa ta takwas ubangiji ya sifanta su da cewa ba za su iya wato su masu gajiyawa ne ba za su iya gujewa azabar Allah a nan duniya ba za su iya tserewa azabar ubangiji ba kada su ga cewa suna jin dadi a duniya su cewa kamar ubangiji ya manta da su ne ko ya kyale su ba za su gujewa kamun ubangiji ba ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard sifa ta tara ubangiji yace ba su da masoya waɗanda za su jubinci al'amarin su ba Allah ba wanda za su kare su daga fadawa cikin azabar Allah yace wa ma kana lahum min dunillahi min awliya sannan sifa ta goma ubangiji yace yudha'afu lahum al'azab za a ninninka musu azaba saboda sun batar kuma sun yi kokari wajen batar da wasu sifa ta 11 Allah ce ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun ba sa ji ba gani ma'ana suna ji ana faɗa amma ba sa ji na karba na yadda haka nan suna gari amma kuma ganin bai amfane su ba sifa ta 12 ulaika allazina khasiru anfusahum su ne wanda suka yi hasarar kawo kansu domin wanda zai bauta wa nan Allah ya bar Allah wanda ya yi hasarar kansa sifa ta 13 wa dhalla anhum ma kanu yaftarun duk abinda suka kasance suna faɗa na ƙarirai da gumakan da suke bautawa da waɗanda suka rike ba Allah ba suna bauta musu suna ba su sifofi na Allah ranar gobe kiyama duk za su zo su ga cewa ashe duk babu suka rike duk banza suka rike wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza ubangiji yace me kalla sai yakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda sun rike su suna ganin za su samu wani daukaka da su ranar gobe kiyama a ranar gobe kiyama waɗannan su ce ai mu ba mu kuka bautawa ba ku dai je ku nemi wanda kuka bautawa duk su yi ta kafircewa juna su yi ta la'antar juna kaga wannan shi ne wa dhalla anhum ma kanu yaftaru sannan sifa ta 14 la jarama annahum fil akhirati humul aqsaru a lahira babu hasararrun da suka kai wannan su suka fi kowa hasara a ranar gobe kiyama waɗannan sifofi ne da ubangiji ya faɗa na waɗanda suke azzalimai waɗanda suke yi wa Allah ƙarya suke yi wa addinin ubangiji wato addinin Allah kage Allah ya ci gaba da cewa
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
تو بنجي باين يا فتي mutanen banza waɗanda suka fi kowa zalunci a duniya waɗanda suke wa Allah ƙarya kuma suke ta yunkurin yadda za su ga sun rushe addinin Allah sai kuma aka faɗi mutanen ƙwarai su ne waɗanda suka yi imani suka yi aiki da ƙwarai ubangiji ya faɗi sifofinsu guda uku shi innal ladhina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ila rabbihim innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na ƙwarai wa akhbatu ila rabbihim sannan kuma suka mayar da al'amarinsu zuwa ga ubangijinsu ulaika ashabul janna waɗannan sune ƴan aljanna hum fiha khaliduna su masu zama ne a cikin ta dindindin ubangiji ya faɗi mutanen kirki waɗanda sune za su samu sakamako na ƙwarai a ranar gobe kiyama sune waɗanda ba za su samu kansu cikin hasara ba abinda kuma suka yi a duniya ba zai bace musu ba ranar gobe kiyama Allah ya sifanta su da imani ya sifanta su da aiki na ƙwarai wanda yake nuna maka sun gyara baɗininsu da zahirinsu baɗininsu a gyare yake a tsabtace yake hakanan zahirinsu ma a tsabtace yake baɗininsu a cike yake da imani suna cike da imani sannan kuma zahirinsu shi ma har ila yau cike yake da ayyuka wanda suke na ƙwarai ubangiji ya yabe su ta fuskar kyan baɗininsu ko tsabtar baɗininsu da tsabtar zahirinsu innal ladhina amanu wa amilus salihati haka ubangiji yake hada waɗannan ayyuka abubuwa guda biyu domin ba zai yiwu mutum ya zama mumini ba amma kuma baya aiki da ƙwarai ba zai yiwu ba ya zama mumini sannan kuma baya aiki da ƙwarai dole ne yana da imani to sai imanin nan ya sanya shi kaga aiki na ƙwarai sun bayyana a tattare da shi ba zai yiwu ya ce shi mumini bane amma ka ganshi baya sallah baya azumi baya zakka baya ainihin gaskiya baya zikiri baya ambaton Allah dukkan wasu ayyukan alkhairi baya yi wannan ba za ka same shi tattare da mumini ba don in akwai imanin dole imanin nan wani inji ne da zai motsa gabansa su yi aikin ƙwarai ubangiji ce wa akhbatu ila rabbihim sannan kuma suka kaskantar da kansu zuwa ga ubangijinsu suka mayar da al'amarinsu zuwa ga ubangijinsu wannan shi ne isa matuƙa wajen imani su ne ubangiji ya ce a yi wa bishara wa bashirul mukhbitin da ubangiji ya faɗa ka yi wa masu mayar da al'amarinsu masu kaskantar da kai ga ubangijinsu wanda bayan ya yi imani ya iki na ƙwarai sannan kuma zuciyarsa cike take da halatto ubangiji ko da yaushe baya cikin gafala zuciyarsa ba a gafalce take ba kullun yana hararo girman ubangijinsa yana yi masa biyayya wanda yake da manzila ta ikhbat manzila wannan matsayi na mai ainihin kaskantar da kai ga ubangijinsa wanda ya taka wani mataki na ƙoli cikin matakan imani shine matakin da ake kira al-ihsan an ta'budu allaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wato kana bautawa Allah ko dai da matakin muraqaba ko mataki na mushahada an ta'budu allaha ka'annaka tarah kaga shine mataki na mushahada ka ji cewa kamar ga ubangiji nan a gabanka kana ganin shi yana ganin ka yadda kasancewa mutumin da kake jin kunyar sa kake ganin girman sa kake tsoron sa lokacin da kake gaban shi ba za ka yi abin da baya so ba to haka zaka bautawa Allah kuma sama da haka walillahi almasalul a'la ka bautawa Allah sama da haka ka ji tsoron sa sama da haka ka tsaya ka kyautata aikin ka yadda ka san in mai aiki ya baka aiki yana tsaye akan ka lokacin da kake aikin zaka yi kokarin ka kyautata aikin baka haince shi ba to kai wa ubangiji sama da haka shine mataki na mushahada mataki na muraqaba fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka gane shi wato baka bautawa Allah tamkar gashi kana gane shi to ka bautawa Allah da jin cewa shi fa yana ganin ka wato ka sanya cewa ubangiji yana muraqabarka don haka waɗannan mataki guda biyu duk mataki ne na muhsinai da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama game da ihsani shi an ta'budallaha ka'annaka tarahu wannan shine matakin mushahada fa in lam takun tarahu in ba zaka iya kaiwa wannan mataki ba fa innahu yarak to ka dauka dawo zuwa koda mataki ne na muraqaba kaji cewa ai ubangiji yana kallo na, to wannan mataki ne da ba kowa da kowa yake kai yake kai shi ba. Waɗanda suka kai wannan mataki sune waɗanda suke tattare da mai'iyar ubangiji a koda yaushe. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, suna tare da mai'iyar ubangiji duk al'amarin su, zaka ga ubangiji yana dafa musu, yana taimaka musu, yana tare da su da ta'yidin sa da nasarar sa. To sune ubangiji yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim, suka nutsu zuwa ga ubangijinsu, suka kaskantar da kai zuwa ga ubangijinsu. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun shay ulaika humul mu'minuna haqqan. Waɗannan sune mu'minai wanda suke da kamala a cikin imani. Mun san imani akwai abinda ake cewa al-imanul mutlaq, akwai kuma mutlaqul iman. Al-imanul mutlaq shine cikakken imani, mutumin da yayi wajibai har kuma ya gangaro yana ta yin mustahabbai. Duk abinda aka ce mustahabbi ne, sunna ne, to zaka ganshi ana yi tare da shi. Wannan shine wanda yake da al-imanul mutlaq, cikakken imani. Akwai kuma al-iman wanda yake al-imanul wajib, wanda dole ne duk mu'mini in har zai zama musulmi a tame shi tare da shi. Idan ya zama na babu shi a zuciyarsa, to ba ya da iman, ba musulmi bane. Sune wannan usulul iman da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda shida: an tu'minu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi. Waɗannan matakai guda, waɗannan ginshiƙai guda shida dole ne mutum mu'mini ya yarda da su. In ya yarda da ɗaya daga cikin shidan nan, to ya fita daga da'irar musulmai gaba ɗaya. To wannan shine aslul iman. Duk mu'min, duk musulmi yana da wannan. Duk musulmi akwai wannan tattare da shi. Domin aka rasa ɗaya daga cikin shidan nan, to ya fita daga sahun musulmi. To ƙari bisa ga wannan shine sauran ayyuka na alkhairi da za a buƙace ka kai. Duk ayyuka kuma da za ka yi suna shiga cikin musammal iman. Suna shiga cikin abin da ake cewa imani. Saboda haka ne malamai suke cewa al-imanu qawlun wa amal. Qawlun wa amal wa i'tiqad. Yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Imani qawlun ne. In ka ce qawlun wa amal, akwai qawlul qalbi wa qawlul lisan. Qawlun wa amal kawai in ka faɗa shi ma ya kunshi aqida ta zuciya da kuma abinda zaka furta da bakinka, sannan kuma kai aiki da gabbanka. To wannan imani yazidu bi ta'a, duk sanda kai wa ubangiji da'a karuwa yake yi. Sannan duk sanda ka saba wa Allah, raguwa yake da sakamakon wannan saban. Domin duk abinda aka sifanta shi da karuwa, to an san zai ragu. Domin waɗannan abubuwa tare suke. Duk sanda karuwa ta zo, to lazimin karuwa. Duk sanda aka rasa abinda ya haifar da karuwa din, ma'ana an samu raguwa. Saboda koda kalmar yanqusu bata zo a cikin Al-Qur'ani ba, an san akwai lazimin ta ya zo. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Sauraka mu'minai, duk abinda aka saukar daga cikin Al-Qur'ani suka karanta suka aiki da shi, imanin su karuwa yake yi. Ashe kenan wanda bai aiki da abinda ya karanta ba, bai samu wannan karin ba. In kuma da zai yi aiki da abinda ya karanta, sannan daga baya zo ya daina aiki da shi, kaga yayi baya kenan, ya ragu. Saboda ko da ka ce yazidu baka ce yanqusu ba, an san min lazimin ziyada shine an-nuqsan. In dai aka samu ƙari, to za a samu ragi kuma. To wannan sune wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna, waɗannan sune masu shiga aljanna, sune abokan gidan aljanna, sune wanda suke abokantakar aljanna. Hum fiha khalidun, su masu zama ne a cikinta dindindin har abada, ba masu shiga ne don a fitar da su ba, a'a in sun shiga, sun shiga kenan. Allah ya ci gaba da cewa:
mathalul fariqayni kal a'ma wal asammi wal basir was sami'a hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun.
Allah ya ce mathalul fariqayni, misalin waɗannan ɓangarori guda biyu, jama'u guda biyu, kal a'ma wal asammi, kamar misalin makaho ne da wanda yake bebe, wal basiri da wanda yake bai gani, was sami'i da wanda yake ji. Hal yastawiyani mathala, za su zama daidai a misali? Afala tadhakkaruna, ashe yanzu ba za ku azantu ba, ba za ku yi tintintini ba. Wato ubangiji ce mathalul fariqaini, al fariqaini sune waɗanda aka faɗa maka da waɗancan, faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban, ko kuma innal ladina amanu wa amilu salihati ko afa man kana ala bayyinatin min rabbihi da kuma fa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban in kaga dama ka maida da miri ya koma tun daga kan ayar afa man kana ala bayyinatin min rabbihi yanzu in ka dauki wannan wanda suke kan hujja suke kan daidai suka san abinda suke zaka daidaita su da wanda basu san abinda suke ba ubangiji yace masalul fariqaini misalin wadannan kungiyoyi guda biyu kungiyar mu'minai da kungiyar kafirai kal a'ma wal asammi kamar makaho ne wanda baya iya ganin hanya don haka ba zai iya ganin abinda zai amfane shi ba dan ya dauka ba zai iya ganin abinda zai cutar da shi ya kauce masa ba haka nan yake tafiya yana fagamniya yana ta ainihin fundin-fundin dinsa bai san ina yake nufa ba ce sai kuma al-asam wanda yake kurma ne baya ji don haka duk inda ya dosa inda yake da hadari in aka kirawo shi cewa ya dawo fa ba zai ji ba saboda haka sai ya fada cikin hadarin nan in yana tafiya da baya ana rijiya sai dai ya ji shi tsundum ba zai san ana kiransa ba saboda haka baya ji kwata-kwata bai san ma ake gaya masa ba in ana tsawatar da shi bai sani ba in ana yi kuwa a zo a karba sai an gama karba shi bai sani ba to haka misalin kafiri yake misalin sakal a'ma ne baya ganin gaskiya ya karbi ta baya ganin ta ballantana ya aiki da ita sannan kuma baya ganin abinda zai cutar da shi ballantana ya kauce masa haka nan baya jin gaskiya sauraro da ya karba don haka ubangiji ya sanya khatma a cikin ɗabi a cikin kundansa baya jin komai in ma an faɗa ya ji to jin baya wuce fatar kundansa ba zai ratsa zuwa kwakwalwarsa ba don haka kamar bebe yake da baya jin abin da ake ce masa amma mumini kamar albasir yake wanda yake gani yana gani da idansa yana gani da basirarsa kuma yana tunani sannan kuma yana ji in an gaya masa zai ji zai yi aiki da abin da ya ji zai yarda da abin da aka faɗa masa to kaga waɗannan ba za su taɓa zama daidai ba kaga ubangiji ya faɗa abubuwa hudu amma a matsayin biyu suke ce kal a'ma wal asami was sami'i wal basiri al a'ma wal asam wannan tim ne na kafirai was sami'i wal basiri wannan tim ne na mu'minai saboda ka sifofi ne hudu amma kuma a matsayin biyu suke shi yasa yace hal yastawiyani sai aka kawo damirin tasniya hal yastawiyani shin za su zama daidai hal yastawiyani masala za su yi daidai a misali لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون باب يد ذا يوم تدع الجنة سوزما ديا كاغا ونن وبنجي ينا كولي دي دي تو سكان دن الجنة دن متا بذا ستقى زما دي دي با دو هكا ونن ذا سوچي أي دن متا ني دي سكي باب بمبنشي ونن بسو سن الله با إندا سن سن الله بذا سفت حكا با با ونن ذا با يد ذا أي ونن الله يباشي جي دا غني يكي دا لابيسا ya zama daidai da wanda yake da tangarda yake da nakasa a daidaita su ma ba za abin nan ba a ce kana san mai gadi sai a kawo maka makaho kuma kurma a ce ga mai gadi ne zaka karba ba za ka karba ba ko a kawo maka mai gadi mai kurma da wanda yake kurma da wanda yake ji a ce gashi ka zaba hal yastawi yani masala shi wanda zai kawo maka wannan ma sai ka ja kunnansa kai kana da hankali in ce ka kawo makaho wanda kuma ba ya ji ce la yastawiyani masala Allah ce afala tadhakkarun yanzu ashe ba za ku tintintini ba wato al'amarin ba abo yake ba karare yake mu'minai dan da nan za su gane abun kawai tunani kadan yake bukata afala tadhakkaruna ba za ku yi wannan tunanin ba ku iya bambance tsakanin wannan da wannan ku bambance tsakanin gaskiya da ƙarya ku bambance tsakanin hauka da hankali ku bambance tsakanin nutsuwa da bankaura ba za ku iya yin wannan ba babu shakka mu'minai abu ne mai sauki a gurin su amma waɗanda Allah ya toshe masira ba za su iya ganewa ba Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam